Masu sauraren mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Jam'iyyar APC ta tabbatar da shugaba Buhari tikitin takarar 2019 ba hamayya. Sakataren jam'iyyar Mai Malabu ni ya gwada shugaba Buhari.
Tafiyar da kasan nan da shugaba Muhammadu Buhari yake yi shike tallata jam'iyyar nan. 2015 din nan da kudi za ta yi tasiri da shugaba Muhammadu Buhari bai ci zabe ba.
Hukumar zabe ta fitar da jadawalin zabe har shekara ta 2055. Aliyu Bello ne kakakin hukumar.
Lokutan da za a yi zabe in za a tsaye da shi a ranakun ya zama ranar Asabar ta 2 ta watan Fabrairu shekarar zabe.
Dan shugaba Buhari wato Yusuf ya dawo gida daga jinyar hatsarin babur da ta kai shi alƙetare. Karshe da gwamnatin Najeriya ta ba ministoci umarnin rantsar da shugabannin hukumomin gwamnati 209 bayan samun cikas zasu ne sunayen marigaya ga minista Hadi Sirka.
A faɗi sunayen su kuma kai su mukamman su kuma su gaba da aiki.
An gudanar da taron farfaɗo da tafkin Chadi da ya sulance. Nasura da Maimuna kamar Amurka da Abuja.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, wanda zai gabatar da kashi na ɗaya na jawabinsa yau, da kuma rabaran Audu Bakwai daga Katsina, wanda zai maimaita jawabinsa. Ga Sheikh Kabiru Gombe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da nake so ku yan uwa yan arewa ku fahimta shine Ubangiji madaukakin sarki ya ajirmu a wannan yanki na duniya na arewa Najeriya, kuma ya ajirmu musulmi da kristoci. Haka Ubangiji yake so ya mun zauna ko mun zauna na shi a jihu. Ina Ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kai a wannan yanki, yana iya ajirmu musulmi zalla idan kristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki, yana iya an kristoci zalla amma ya zama wasu sassa na duniya. Amma mu Ubangiji haka ya zaba babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a sai har musulmi a gashi yana fara da kirista ko kirista na fara da musulmi, balle a kai ga kashe juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya, amma yi da kai baya a tashi daga rayuwa ta dan adam a koma ma wata irin rayuwa daban. In ka ga musulmi da kirista ana fara to ɗayan uku ne ya faru. Abu na farko ko dai shi musulmi bai san musuluncin ba, abu na biyu ko dai kiristan bai san addinin sa na kirista ba, abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda bukatar sa ta duniya ko bukatar sa ta siyasa ko wata bukatar sa ta daban ta ya cutar da wayan ɓangarori guda biyu, a nan ne za a yi haɗa su fada. Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alƙur'ani mai girma, ya ce wa ta jidanna a ƙarabahun mawaddata lillazina amanu lillazina qalu inna nasara. A dukkan al'ummar da ake da su a duniya, Yahudawa da mushrikai da Majusawa da sauran al'umma, sai Allah madaukakin sarki ya ce babu waɗanda suka fi kusa da musulmi wajen nuna soyayya da ƙauna, Allah madaukakin sarki ce kamar kiristoci. Sai da haka ne ban ga dalilin da zai sace kirista da musulmi suna faɗa, in dai ba mai nuna wa musulmi da ƙauna da soyayya kamar kirista kamar da Qur'ani ya tabbata. Dalili na gaba, Allah madaukakin sarki ce zalika bi annahum kafifuna wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Allah madaukakin sarki ce dalilin da yasa ake fitar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da ƙauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista shine a cikin kiristoci akwai masu ilimi. Sannan duk al'ummar da aka santa da ilimi ba a santa da neman tashin hankali ba. Jahilci shi yake kawo kashe-kashe, jahilci shi yake kawo faɗa, shi yake kawo ƙone-ƙone ba ilimi ba. Dalili na uku, sai Allah ya ce rubanan, a cikin kiristoci akwai masu ƙoƙarin bauta. Duk wanda yake so ya kaɗaita ya bauta wa Ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba. Domin ba a samun damar yin bauta ga Ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai Allah ya ce annahum la yastakbirun. Sannan kiristoci ba masu girman kai ba ne. A ƙa'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama, shi yake da wahalar sha'ani. Zama da shi sai an samu cece kuce, zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali, sai an samu rashin zaman lafiya. Allah yake su kiristoci za su ga wannan magana. A shi wannan yana nuna muku kirista ya san addinin kiristanci, musulmi ya san addinin musulunci, ba dalilin da zai sa su fara tsakani. Bayan wannan Allah madaukakin sarki da ya zo ya magana a kan alaƙar musulmi da kiristoci da yadda suke zama. Allah ya yi magana akan Annabi Isa dan Maryam, sai ya ce wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'afatan wa rahma. Allah ya ce waɗanda suka bi Annabi Isa dan Maryam ka bi sunan kiristoci. Sai Allah ya ce mun sanya a cikin zuciyarsu mun sanya tafsi. Ya za a mutumin da Allah ya sanya tafsi a cikin zuciyarsa a ce zai kwanta da dan adam ya yanka wata da zai yi. Ya za a mutumin da Allah ya sanya tafsi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya kora zuciyar dan adam, wannan ba zai yi ba. Allah yake to majira alisa Allah ya sanya tausi a cikin zuciyarsa wa rahama sanan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsa wanda ka shaida yake da Allah yake bayar a kan cutoci wajen alaka su da musulmai a cikin alqur'ani da jira Allah yake ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar wanda suka yi annabi sa idan haka ne ban ne da za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan a cikin suratul maida da Allah ya zo magana akan alaka tsakanin musulmai da kafirta sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal mu'minat min al mu'minat wal mu'minat da jira uku tsakanin min kallu Allah yake kamar yadda musulmai na halatta su auren musulma ɗan uwarsa to haka nan na halatta maka auren kirista wata take kamanniya na halatta maka aurenta
shi kuwa rabaran audu bakwai cewa yi
assalamu alaikum ɗan uwa na ƴan Najeriya ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna in an kashe Bahaushe an kashe dan Najeriya idan an kashe dan Jikun an kashe dan Najeriya in an kashe Bashillaci an kashe dan Najeriya don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa hakinsa hayanar da ke faruwa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi dukkanmu muna buƙatar juna saboda haka hakuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin ƴan banga da ɓarayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu hukuma ta ɗauki matakin da ya dace a kan mara gaskiya mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙƙinsa mara gaskiya a ba shi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi ba daɗi ka ji can kwaram haka to duka dai Najeriya ce wannan shugaban ƙasa muna yi mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci ya dama ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya mu sai hukuma kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata shugaban ƙasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku basa ku ku yi abin da ya kamata a da nan muke kira ga iyaye a kwafi ƴaƴa ƴaƴa su yi abin da ya wajaba ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da limana.